Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 3 ga watan Disamba shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alpha Radio na birnin kuma sun Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makere ne tare da Alheri Grace Abdu, muke farin cikin saki saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na ƙwarai da ke jihar Filato ta horar da matasa kimanin 95 akan yadda za su guje wa munanan ɗabi'u yayin da siyasa ke ƙarasowa a Najeriya, inda shugabanni za su iya amfani da su wurin tada fitina. Muna kuma tafi da shirin da rashin ta yi da kuma shirin jaridun Najeriya, sai kuma sakonni da kuke kira kuna bar muna bisa na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babban bankin duniya ya sanar yau Litinin cewa zai ninka kuɗin da yake badawa domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tunkaran matsalar dumamar yanayi zuwa dala miliyan 200,000 cikin shekaru 5. Idan ba mu rage gurbatacciyar iskar da ake fitarwa ba yanzu, za mu samu mutane miliyan 100 da za su yi rayuwa cikin talauci nan da shekara ta 2030, inji babban jami'in kula da dumamar yanayi na Bankin Duniya John Rome a hirarsa da kamfanin dillacin labaran Faransa. Tallafin da za a iya kasa ba kasashen da ke fama da talaucin su iya rayuwa a yanayi mai zafi da kuma yanayi mai matuƙar tsanani zai hada da gina gidaje masu ƙarko da samar da hanyar samun ruwan sha mai tsafta da kuma abin da bankin ya kira hanyar noma mai inganci. Sanarwar bankin ta zo ne a daidai lokacin da ake fara taron makonni 2 da ya hada kan kasashe 200 kan sauyin yanayi a birnin Kotwasi na ƙasar Poland. Manyan kasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, Amurka da China, sun amince da wata ƙware-ƙware yarjejeniya kan takun sakar da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping a wajen taron manyan kasashe masu tattalin arziki G20. Yayin walimar cin abinci ta tsawon sa'o'i 2.5 a birnin Wenceslaside, shugabannin sun tattauna kan bambance-bambance da ke tsakanin su dangane da batun harkokin cinikayya da suka kai ga ƙara kuɗin haraji masu yawa watanni da suka gabata. Shugaba Xi ya ce shugabannin sun dade ba su haɗu ba, kuma abubuwa da dama sun faru tun haɗuwarsu ta ƙarshe. Ya bayyana cewa haɗin kai tsakanin su zai iya tabbatarwa za a iya samun cin ma burin zaman lafiya da kuma ci gaba a duniya. Tun farko shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a hirar da aka yi da shi cewa dangantakar sa da shi za ta sa a sami maslaha. Za a ajiye gawar tsohon shugaban ƙasa Amurka George H.W. Bush a zauren Majalisar Dokokin Amurka daga yau Litinin da yamma domin ba Amurkawa damar karrama shugaban ƙasa Amurka na 41. Za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki ɗaya su shiga majalisar domin karrama tsohon shugaban ƙasar har zuwa ranar Laraba da safe. Masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye Bush, wanda ya rasu a jiharsa ta Texas yana da shekaru 94 a duniya bayan ya shafe shekaru yana fama da rashin lafiya. Bush ya yi mulki wa'adi ɗaya daga shekara ta 1989 zuwa 1993. Za a yi ado in jana'izar sa babbar majami'a ta ƙasa da ke nan birnin Washington, daga nan a binne shi ranar Alhamis a ɗakin bincike na shugaban ƙasa da ke Texas. Ranar Asabar, Fada White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci jana'izar tasa. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin da jirgin Amurka da baya amfani da matuki ya kai a kudancin Afghanistan ya kashe babban kwamandan talabijin wa Taliban, abinda ya zama gagarumin koma baya ga kungiyar mayakan. Jama'a Afghanistan da na Taliban din sun bayyana shugaban da suna Manas Mula Abdul Manan da suka ce an kashe tare da waɗansu mutane hudu ranar Asabar a yankin Naswan da ke lardin Helmand. Sanarwar da mayakan ta fitar na cewa Manan shine shugaban lardin mafi girma a Afghanistan, inda Taliban take da iko da kuma kokarin kwace galibin yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na ƙwarai da ke jihar Filato ta horar da matasa kimanin 95 akan yadda za su kauce wa munanan ɗabi'u, musamman yayin da ƙasar ke shirin yin zaɓe a shekarar 2019, inda shugabannin siyasa za su yi amfani da su wurin tada fitina. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Wasu matasa daga jihohin Filato da Kogi sun bayyana ƙudurinsu na zama 'yan ƙasa na gari da bijirewa shiga bangar siyasa da haddasa fitina a ƙasa. Matasan su 98 wanda hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka suka samu horo na musamman a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan jihar Filato. Sun shaida mun cewa yanzu dai kansu ya waye, don ba za su yadda a ƙara amfani da su wajen haddasa tashin hankali ba.
Sunana Joshua Wala ne from Plateau State of South. Gaskiya yawancin mu mun zo nan muna da damuwa daban-daban. Akwai su mu da muka zo nan mu shaye ne, akwai su mu kuma muna nan muna zaman banza a cikin society, mu ba abun kirki muke ba, amma da muka zo nan sun kawo mana abubuwa da yawa wanda zai mana amfani a rayuwa. Sun kawo mana wai ba wani matsalan da zamu samu a duniyan nan da ba mu iya achieving nasu ba. Sun kawo mana wai shan kwaya ba shi bane rayuwar da zamu bi. Sun kawo mana mu je cikin society na mu taimake mutane, mu taimaka ma iyalin namu, mu taimaka ma community namu, sai mu taimaka ma Nigeria. Ba za amfani da youth na Nigeria ba a rigging elections, a electoral malpractice ko wani abu.
Sunana Umar Suleiman Madani, daga Kogi State Local Government Lokoja. Na koya abubuwa abun drugs ban sha da, kuma yanzu na haka niyan da nake yi da su abokin da nake bi suna sha, ni ban sha, amma ina da niyan da zan sha, amma yanzu abin da na koya na ba zan taba sha kuma ba. Kuma insha Allah in na je gida su ma zan nuna musu, Allah ya taimake ni su ma su canja.
Sunana Golden Asati Gofen daga Kanki Local Government. Domin da ana use namu a Kanki ai mu yi siyasa, ba a ba mu komai sai zai su sa yaran su a makaranta manya-manya. In aka samu rikicin local government za a kira mu mu je mu yi rikici a local government. Amma yanzu Shehu Isa koya mana abu masu kyau a faɗa a ji. Mun faɗa cewa yanzu su fika yaran su da suke makaranta mu yi faɗin tare, kuma Allah ya yarda mun dina.
Sunana Sarah Thomas. Duk kwaison da ake mana kan kwayoyi, inda mun samu mun rabu da shi, haka za mu samu mu gina jikinmu, kuma za mu zama malamai a nan gaba masu kyau.
Director General na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari, Jona Bawa, ya ce cikin makonni biyu da matasan suka yi sun samu canjin rayuwa.
Sun zo yawancinsu kamar yadda kuka gani mutane ne wanda suna kan kwayoyi. 2012 Gombe suka fara kawo mana yan kalare, ice anan suka zo am kama training. Yanzu ai ba maganan kalare, kalare ya zama tarihi. UNDP suka kawo mana yan civilian JTF na Borno, an kawo mana 3,000 mas training, an sun ga canji din. Saboda haka ina kira ga dukkan jahohi, musamman namu na Arewa, masu kudi za su iya kawo mutane anan, corporate bodies kamar su bankuna su meme kamfanoni sauransu, su Dangote Foundation da sauransu, duk za su iya kawo mutane. Idan mun samu wannan foundation sun yi wannan as part of their social responsibility, zai canja abubuwa da yawa musamman a Arewa.
Jami'in hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya Shegun Olusola yace hukumar za ta ci gaba da shirinta na taimakawa matasan su cimma burinsu na rayuwa.
We are supporting in containing the spread of violent extremism in states where terrorist groups are struggling to have a foothold.
Yace suna taimakawa wajen takaita habakar tsauraran aqida da ke haddasa tashin hankali a jihohin da kungiyoyin yan ta'adda suka yi kamari, ta hanyar bada tallafin horarwa da samar da sana'o'in hannu da karfafa zamantakewar al'umma da jami'an tsaro, musamman a jihohin Kano, Kaduna, Kogi, Plateau, Niger da birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kinyara Allah nana, haba yara manyan gobe, yanyara kubi.
Kuma da la a gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba da shirin mu, sai a shakata da wannan faifai. Shirin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masarai assalamu alaikum. Yau a cikin shirin za mu duba yunkurin da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu ke yi wajen wayar da kan masu sana'antar da kayayyaki kan muhimmancin fitar da hajar su zuwa kasashen waje. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Masarare batun haɗin gwiwa ko ƙawance tsakanin 'yan kasuwa da ke cinikayya a abubuwa daban-daban a matakai kuma daban-daban na da muhimmanci kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a kowace ƙasa. Tunda masana ke tambihi da fashin baki game da alfanu da irin wannan tsari ke da shi ga masu saye da sayarwa ko kuma sana'antarwa. Gwamnatoci a matakai daban-daban na kafa hukumomi da cibiyoyi na musamman da aka dorawa alhakin kyautata mu'amala tsakanin 'yan kasuwa da tsara ka'idoji da dokokin gudanar da kasuwanci. Ga misali a nan Najeriya akwai cibiyoyin kasuwanci, masana'antu, ma'adanai da ayyukan noma a matakin tarayya da jihohi da hukumar kula da fitan kayayyaki zuwa ƙetare da hukumar lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu da sauransu. A wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji wani ƙoƙari da cibiyar kasuwanci, masana'antu da ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ke yi ta wannan fuska.
Ita Chamber of Commerce tana ma'amala ne da kamfanin nika wanda suke da rajista. Idan ba ka da rajistan nan ba ka zo kawai ka ce ka zama memba na Kano Chamber ba. Ƙoƙarin da muke ta yi shi ne mutanenmu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses ɗinsu. An masa rajista
kuma
hukumomin gwamnati. Amma za ka ga mafi yawan mutane
wasu. Ma'ana gwamnati ta san da hada-hadarka.
Ta san da hada-hadarka sannan doka tana tafi da kasuwancinka. Ba kawai kasuwanci na gado da kuma na saba ba. Wanda za ka ga wannan ya kawo tarnaƙi wajen shigo su chamba. Amma alhamdulillahi ƙoƙarin da ita Chamber of Commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business yana taimakawa wajen su mutane su samu sauƙin yin wannan registration da da yake da wahala saboda a ƙarfafawa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin.
Malam Attahiru Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar masana'antu, ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Baya ga cibiyar kasuwanci ta jihar Kano, Center for Partnership for Enterprise Development mai ofishi a nan Kano, wata cibiya ce mai zaman kanta da ke rajin kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa, ta bullo da wani tsari da zai sauya yanayin kasuwanci a tsakanin 'yan kasuwa da ke hada-hada a ciki da wajen Najeriya. Dr. Muhammad Hadi Musa shine babban daraktan cibiyar.
Babban mahanganmu shine abin da muka kira networking, wato samar da alaƙoƙi, ƙulla dangantaka ta kasuwanci tsakanin masu sana'a. Masu sana'antar da wani abu, kafinta ne, makanike ne, mai man ƙuli-ƙuli, mai man shafawa, mai kitso, mai yin zobo, wanda zai mai da zoben ya zama Lipton, ganyen shayi, mai yin kunun aya, ko da ma mai yin mota ne, ko da ma mai yin jirgin sama ne, misali. Yana sana'antar da wannan abun. da kuma waɗanda suke so su zama bangarori na wannan sana'a, wanda za su zo su rinka bada gudunmawa ne na kuɗi a sa jari, wanda za su zo su bada gudunmawa na ƙwaƙwalwa su zama abinda ake kira technical experts, laborori na wannan wuri, su masu sana'a neman irin waɗannan mutanen, su mutanen neman irin wannan sana'o'in, ko kuma a ƴan kasuwa masu saye da masu sayarwa. Shi wannan yana da wani abu ya rasa inda zai je ya sayar da shi, shi kuma wannan yana da wani abu bai yana buƙatar wani wata haja bai san inda zai same ta ba. A duk wannan alakar babu wanda muke karban jarin sa mai masa abu. Ba za mu karbi mutum yazo yana neman inda zai sa jari mu ce ba mu kuɗin ba, muna da inda zamu sa, ba financial institution bane, ba banki bane mu. Sai dai mu ce, sai dai yazo ya ce yana so ya sa jarin sa a guri iri kaza, sai mu sa tocilan, sai mu dalla har sai mu haska mai, sai mu ce ga inda zaka je can. Ko kuma shi wanda yake neman irin waɗannan mutanen idan yazo ba za mu je mu ce bari mu je mu karbo ma kuɗi ba, sai dai mu haska masa mu ce ga wasu wanda suke so su saka jarin su. Idan masu sana'a ne, alakar da ake kullawa tsakanin mai saye da mai sayarwa, ko da a cikin iya ƙwaryar Kano ne, ko kuma a Kano ne da wata jiha a Najeriya, ko kuma a cikin Najeriya da wani guri a wajen Najeriya.
To idan haka ne, yaya kuke kulla wannan alaka?
Abin da muke yi shine register muke yi mu tallata duk wani wanda yake so ya zama mamba na wannan cibiya ya zo ya faɗi irin abin da yake yi, ya bude wa kansa membership, kuma ga irin abin da yake yi shikenan za a taskance a aji. Ana nan wata rana wani zai zo shi kuma yana neman irin wannan abin, sai mu ce masa ga dan uwanka nan, sai mu kulla musu.
Shi ma kenan ya register da ku?
Shi ma yayi register da mu. Sai mu ce gashi nan mun kulla, ku je ku yi harka ku. Amma mu ba banki bane, kuma ba garanto bane masu tsayawa mutane a ba salamu ne ko wani abu makamancin haka. Sai dai idan sun yi a tsakanin su za su iya ba mu record mu aji, kuma ba ma samar musu da garanto shi mu ce wane mun tsaya ma wane ka je ku yi, a'a
su za su kulla a sharuɗan su,
da su za su kulla sharuɗan su, su za su yi yadda za su yarjejeniya, su za su yi harka kuɗin su, in har alaka ta samu ai ta yi kyau a tsakanin su. Idan ba ta yi kyau ba, mu ba kotu bane.
To kuma idan haka ne, kamar akwai ɗawainiya, babu abin da kuke samu na lada alal aƙalla don ku tafi kar da ci gaba da yin wannan kulla alaƙa ɗin ku, kuma wani abu mai kama da haka?
Akwai, dole ne sai akwai wannan. Ai, duniya kasuwar buƙata ce. Duk hulɗar da za a yi a tsakanin wato mambobi, alaƙoƙi, partnership ɗin da za a samar, abin da kadai muke samu riba shine idan an yi hulɗa za a ba mu 2%, kashi biyu cikin ɗari na hulɗar da aka kulla. Saboda haka idan aka yi hulɗa ta naira 1,000, kaga za a ba mu naira 20 kenan, ita ce 2%. Ladan mun zo mun kulla a santa ɗin, muna taimakawa wurin wato samar da abubuwa na sana'a, entrepreneurs masu tasowa. To wanda bai da shi ya ga cewa ƙarfinsa ya kai, za mu saita shi inda zai je a yi masa register da ta dace da shi da irin hada-hada ko sana'ar da yake so ya yi. Idan ya yi wannan ya zo, to da wannan zai zo ya zama member na wannan abu. Idan ba shi da register, to zai zama na cewar kamar labourer ne shi. Alal misali mutumin da yake ya iya misali kafinta bai da register company, to ba za a iya kulla hulɗar company da company da shi ba, sai dai zama na hulɗar shi kan kansa da wani company da zai je ya yi wannan
masa aiki.
Yawwa, misali kamar haka. Saboda haka dole ne sai mutum yana da shirye-shirye da tsare-tsare na takardu da register da gwamnati da sauransu, ya bi duka due process. Idan harka za ta shiga hulɗa ta kuɗi, dama dole sai kamfanin sa yana da account wanda wani banki ya masa.
Ita wannan alaka da kuke kullawa tsakanin masu bukata ta bangarobi ko siya ko sayarwa ko kuma haduwa a wato wani kasuwanci tare. Kuna ta takaita ne misali a tsakanin mutumin da yake hada-hadarsa a Kano da kuma wanda zai a Port Harcourt ko Lagos ko Kaduna. Da ire-iren haka misali harka ce ta cikin gida ko kuma a harma hulɗa ta kasashen ƙetare misali kasuwanci na waje.
Gaskiya ba iyakacin Najeriya ta takaita ba, harka ce wacce take har zuwa kasashen waje. Dan babban abin da muke ta kokarin yi shine mu ƙarfafi gwiwar mutanen da muke da membership da su wurin abin da ake cewa exportation, fitar da ababen
kayayyakin sayarwa zuwa kasashen waje.
Muna da alaka da NEPSA wanda export processing zones ne, muna da alaka da Nexim Bank wanda su suke ba da lamuni in mutum zai je siyo kaya ko zai siyar da sauransu, muna da alaka da Central Bank ita kanta, dukkanin su muna da alaka da su. Yadda in mutum ya tashi sai ka ga wani yana so ya kai kayan shekara da shekaru bai ma san ya zai iya kai ba, to kaman mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata NEPSA ko akwai wani Nexim Bank, ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa, ga yadda za su ci gaba da kuma harkokinsu.
Wai akwai wani lokaci, wani mizani da kuka yi cewa zuwa wani lokaci kuna so ku cimma wani mizani misali daga lokacin da kuka fara waɗannan aikace-aikace?
Eh, ƙwarai kuwa. Babban mizanin da muke so mu samar shi ne wayar da kan al'ummarmu su gane hanyoyi masu sauki da za su rinka daukan kaya suna fitar da su kasar waje, su kuma gane a irin maranan da ake ciki export daukan kaya ka sana'antar da su a nan, ka dauke su zuwa wani guri a kasar waje ko da Niger ne ko Burkina Faso ko Kamaru, ballantana a ce za ka kai can Turai ko wani abu makamancin haka, to shine babban gudumo da za ka ba wa Najeriya, kuma shine abin da zai kawo wa Najeriya arziki. Wannan shine babban kudurinmu da muka sa a gaba.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan. Masu rare da haka muka zo ƙarshen shirin da rashin tayi na wannan mako, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen nasarar wannan shiri a sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim Kudu da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar ne da jaridar The Guardian, jaridar kuma da Toronto shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda yanzu aka ke halartar taron kare dumamar yanayi ta duniya a kasar Poland a karan farko, na tabbatar da cewa lallai jita-jita ne da ake cewa ba shi bane shugaban kasa na asali. Tun bayan da shugaban kasar ya yi jinya a birnin London ne, wasu 'yan Najeriya na bangaren adawa ke zargin cewa an musanya shugaban kasar ne da wani mai suna Jibril al-Sudan, tare da cewa shugaban kasar ya riga ya rasu. A taron da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi da 'yan Najeriya da ke zaune a kasar ta Poland, ya tabbatar da cewa lallai shine shugaban kasa Muhammadu Buhari original, bai mutu ba kuma yana nan daram da karam. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta wato cewa yanzu dai hankulan shugabannin jam'iyyar PDP ya tashi sakamakon rahotannin da suka samu cewa gwamnatin jihar Rivers kuma daya daga cikin jigajigan jam'iyyar ta PDP ne ya samu wuke na shirin yin murabus daga mukamin da aka bashi mai kula da yakin neman zaben dan takarar jam'iyyar na PDP Atiku Abubakar a yankin kudu maso kudancin Najeriya. Rahoton da jaridar ta The Nation ta buga da yana cewa gwamnatin na jihar Rivers bai gamsu da yadda ake ware shi wajen gudanar da harkokin jam'iyyar ta PDP ba, tun bayan da Alhaji Atiku Abubakar ya samu nasara a zaben fidda gwani na dan takarar mukamin shugaban kasa da za a gudanar a shekara mai zuwa. Shi dai gwamnan na jihar Rivers Wike yana goyon bayan gwamnan jihar Sokoto ne Aminu Bozir Tambuwal a matsayin dan takarar jam'iyyar, kafin Tambuwal din da sauran 'yan takarar su sha kai a hannun Atiku Abubakar. Sai kuma jaridar Dizje, jaridar Toronto, kungiyar ma'aikatan majalisu ta tarayyar Najeriya na barazanar shiga wani yajin aiki bisa zargin da suke yi na gaza biyansu wasu daga cikin albashinsu da kuma allowance da kuma ƙarin girma. Kungiyar ma'aikata ma'aikatan majalisar tarayya mai suna Parliamentary Staff Association ta baiwa majalisar dokokin tarayyar Najeriya makonni biyu su biya su hakokinsu ko kuma su fara wani yajin aiki na gama gari. Jaridar da daidai ta ruwaito sakataren kungiyar Comrade Suleiman Haruna na barazanar cewa kungiyar za ta fara yajin aiki kashi na farko ne a ranar 30 ga watan Disamba. Sai kuma jaridar The Sun, jaridar Toronto mataimakin shugaban Najeriya tare da tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawan na addu'o'in samun zaman lafiya na karshen shekara ga Najeriya. Mataimakin shugaban Najeriya ya kira ga 'yan Najeriya da su godewa Allah da kuma kasancewa masu fata na gari domin samun alheri da kuma ci gaba a shekara mai zuwa. A bangaren sa dai tsohon shugaba General Yakubu Gawan ya yi bayanin cewa akwai alamu da ke nuna Allah na karban addu'o'in 'yan Najeriya wajen kaucewa daga shiga bala'o'i da kuma ci gaban kasar. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar Detroit, ce akalla mutane 19 ne suka rasu ciki kuwa har da ƙananan yara a lokacin da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a garin Lafiya Gi da ke karamar hukumar Ido ta jihar Kwara. Babu ne jibrin murai Amurka daga Lagos.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Sunana Lawal Abubakar Bodin daga Sokoto, Najeriya, da shi mai da kasari da masashin Hausa na BOJ ga sakona nan ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da Kirista dangane da zangar siyasa wadda ta kada. Talakawan Najeriya, 'yan Najeriya mata da maza musulmi da Kirista, ku bi a hankali, kada ku yi zaɓen tuman dare, ku tabbatar da inda ƙuri'arku za ta shiga, inda za ta zama wutar lantarki, za ta zama ruwan sha, za ta zama ilimi, za ta zama asibiti, za ta zama bin doka da oda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, magana Hanif Makaru na garin Maiya, jihar Dakoro, jamhuriyar Nijar. Ra'ayina shi ne wannan biki da za a yi jihar da magaran zai Disamba, wato biki na 12 watan 18 watan 12, Allah ya sa a yi shi lafiya, a ƙare lafiya. Don haka gwamnan jihar da magaran, musamman kuma da gwamnati gaba ɗaya na ƙasa, Allah ya sa a ɗauki matakan tsaro da kyau da kyau. 'Yan ƙasar waje wanda sun ka zo su koma lafiya, wanda suka zo su koma lafiya.
Yanzu kan lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Babban bankin duniya ya sanar yau Litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tunkaran matsalar dumamar yanayi zuwa dala miliyan 200,000 cikin shekaru 5. Idan ba mu rage gurbatacciyar iska da ake fitarwa ba yanzu, za mu samu mutane miliyan 100 da za su iya rayuwa cikin talauci nan da shekara ta 2030, inji jami'in kula da dumamar yanayi na Bankin Duniya a hirarsa da kamfanin dillacin labaran Faransa. Manyan kasashe biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya, Amurka da kuma China, sun amince da wata kware-kware yarjejeniya kan takun saka da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki G20. Za a aje gawar tsohon shugaban kasar Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar dokokin Amurka daga yau Litinin da yamma, domin ba Amurkawa damar karrama shugaban kasar Amurka na 41. Za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki daya su shiga majalisar domin karrama tsohon shugaban kasa har zuwa ranar Laraba da safe. Masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye Bush, wanda ya rasu a jiharsa Texas yana da shekaru 94 da a duniya, bayan ya shafe shekaru da dama yana fama da rashin lafiya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman alheri Grace Abdu wacce ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya bada umurni Malam Sidi da injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, sai anjima.